saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kerry ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan ƴanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya. Abin da ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Da farko na shirin namu na yau, wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu. Ta fara da jin ta baki Hajjia Rabi'u Galadima, wato tsohuwar daraktan cigaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasar, domin jin matakan da suka kamata iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara, musamman ilimin ƴamace wato zama tushen cigaban duk wani tattalin arzikin ƙasa da ma zamantakewar al'umma.
Hajjia Rabi, idan na soma da ke, yaya za ki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa, musamman ma a Najeriya?
Alhamdulillahi ala kulli halin harshen tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah mun samu ci gaba. Kusan abubuwa uku da ake ganin su ne negative attitude ko negative behavior da suke faruwa ga harkar ilimin yara mata a ƙasar mu Najeriya, kamar yadda dai da yawa muka sani, talauci, jahilci da sakaci. To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu ka cewa yara yanzu birni da ƙauye matan sun san cewa ilimi shi ne abin jagora, kowa yana neman ilimi birni da ƙauye. Nakan tuna shekara 1983 sanda nake principal a ƙauye a Kano a Kabo, duk sanda aka zo hutu aka dawo in kina da yara 50 mata a misali daga rogo ne, bari ne, butu-butu, karaye, dawakin tofa, duk dai area ɗin da take nan kusa da gwarzalo kan gani, idan aka dawo daga hutu in kina da yara mata 50, to insha Allah kafin tsakiyar tam guda 35 sun gudu, musamman makarantun da suke ba su da katanga, ba masu gadi masu kula, guduwa suke. Amma yanzu gashi nan yaran mu da yawa a je suke ɗan mata, amma suna kaunar karatu kuma mun samu ci gaba. Menene ya kawo haka? Wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da ƙauye. Sarakuna suna iya ƙoƙarin su, NGO suna iya ƙoƙarin su, ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya ƙoƙarin su. To Allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan bangare.
Kuma a Hajjia, a kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan, akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki. Idan na yi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito ko in ce zakaran gwajin dafi a cikin wato wadda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya, wato Ngozi Nkonzo-Iweala, wannan alama na nuni da cewa mata ma suna taka rawa. Sai dai idan muka duba arewacin Najeriya, har yanzu akan samu matsalolin da yake haɗawa da idan auratayya ne ana ma yara auren wuri, wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa.
To ko a arewa muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko'ina at any international level. To amma mu tuna harkar mu ta arewa, ba ma so sawa ƴan uwanmu baya idan abu ya taso. Ai sun samu karagar mulki, mata sun taso suna abu sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama demoralized. Ai muna da mata isassu masu ilimi, masu hazaka, marasa tsoro. Ni na yi aiki da Ngozi Iweala a Federal Ministry of Finance, sannan ina deputy director training and staff welfare. Jaruma ce, ba ta da tsoro. Kuma mu ma arewa muna da su. To amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu ɗaga su ba, daga sun yi ɗan kuskure mu za mu fara zagin su. Su kuma can ɗaya ɓangaren idan suka ji nasu ko sun yi laifi, duk suke yi, sai shiru su mara musu baya. Sun san suna da laifi amma ba za su faɗa ba. saboda haka muna da matsala a arewa dole mu tsaya mu san namu namu ne kuma muna da mata da suke marasa tsoro ga misalai ga Najatu ga Aisha Ismail waɗanda na sani kurin na kusa da ni dukkanin su ba su da tsoro babu gudu babu ja da baya amma ba za a mara musu baya ba daga kin fito sai a ce ai yar wance ce ai wance ubanki kaza ne ai kakanki kaza ne ai ke kaza ce to Allah kuwa Allah ku gafurur rahim ne duk abin da bawa yi ko me yin ne Allah mai rahama ne
to ma sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin ya kama da kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim da Salman Abo da ya hada mana sauti ni Hadija Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu